sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Binta Sulaimaniyar ce tare da Hanifa Kabir Isa, muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana, yau Litinin 8 ga watan Agustan 2022. To, kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su a cikin shirin na yanzu, yau ne hukumomin gidan yarin kuje a Abuja, babban birnin Najeriya, suka saki tsohon gwamnan jihar Taraba, Reverend Jolly Nyame, da tsohon gwamnan jihar Plateau, Joshua Dariye. An saki tsoffin gwamnonin ne watanni kaɗan bayan da shugaban Najeriya, Muhammadu Buhari, ya musu afuwa. A kuma cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a yayin ganawarsa da shugabannin ƙungiyoyin fararen hula a ƙarshen mako, shugaban ƙasar Nijar, Muhammad Bazoum, ya tabbatar musu da cewa za a ɗauki mataki don hana ci gaba da ƙarin farashin kayayyakin masarufi a ƙasar.
Ƙarin ya kama ma gwamnati a yi shi domin ka a samu ƙarin wutar lantarki, ka a samu ƙarin wutar gas. Mutane suna shigowa da waje, suna kwashe man diesel na mutum da ya haina ko ina a rayau. Idan ya ƙare, ana iya samun matsala ɓangare na tsaro, ɓangare na hawa kwarai na kayan abinci.
Za kuma ku ji dalilin da ya sa 'yan shiyan ƙasar Ghana, ɗaruruwansu maza da mata, sanye da baƙaƙen kaya, suka yi tattaki a wasu titunan birnin Accra, suna bugun ƙirji, suna rera waƙoƙi. Muna kuma tafe da rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi zai gabatar, da kuma labaran wasanni na duniya. Amma kafin nan, ga Hanifa da labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. Sakatare General na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya kira da abaiwa masu saka ido na ƙasa da ƙasa damar shiga su dubi tashar nukilar Zaporozhye, bayan da Ukraine da Russia suka yi musayar zarge-zarge game da barin wutar da aka yi a cibiyar a kwanakin baya. Duk da wani hari da aka kai kan tashar nukiliyar, tarar a raudi ne daka, a cewar Guterres a wani taron manema labarai a Japan. Gaba ɗaya dai, Guterres ya ce yana da matuƙar damuwa cewa za mu iya yin yaƙi mai tsawo a Ukraine, wanda zai iya yin mummunan tasiri a cikin tattalin arzikin duniya da kuma yanayin rayuwa, musamman na mutane masu rauni. Guterres ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya tana aiki tare da Turkiya kan yiwuwar fara shawarwarin zaman lafiya tsakanin Russia da Ukraine, amma yunkurin na fuskantar matsalar da ke tattare da sarƙaƙiyar rikici. Rundunar sojan ƙasar Sin ta sanar a yau Litinin cewa tana ci gaba da atisaye a cikin teku da sararin samaniyar yankin Taiwan a yau Litinin. Rundunar ɓangaren gabashin ƙasar Sin ta bayyana a dandalin zumunta na Weibo cewa za ta yi gudanar da ayyukan yaƙi da jiragen ruwa da kuma kai hare-hare a cikin teku. Sojojin sun gudanar da atisayen sojan ruwa da na sama da ba a taɓa yin irinsa ba a yankunan da ke kusa da Taiwan, bayan ziyarar da shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai tsibirin. Ma'aikatar tsaron ƙasar Sin a yau Litinin ɗin ta kare matakin da ta ɗauka na yin watsi da tattaunawar soji da Amurka domin nuna adawa da ziyarar ta Pelosi a birnin Taipei a makon da ya gabata. Tana mai gargaɗin cewa dole ne Washington ta fuskanci mummunan sakamako. Ziyarar Pelosi a makon da ya gabata ta hanzuka ƙasar Sin, wadda ke ɗaukar tsibirin mai cin gashin kansa a matsayin nata, ta kuma mayar da martani da gwajin harba makamai masu linzami kan Taipei a farkon mako. Da alama dai yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma tsakanin Isra'ila da 'yan kungiyar jihad na Islama a zirin Gaza na ci gaba da aiki ya zuwa safiyar yau Litinin, wanda hakan ke ƙara sanya ƙwarin gwiwar cewa za a samu kawo ƙarshen rikicin baya-bayan nan da ya sanadin mutuwar Falistinawa aƙalla 44, ciki har da ƙananan yara 15. Yarjejeniyar, wadda ta fara aiki a hukumance da ƙarfe 11:30 na daren Lahadi, an cimma ne da nufin kawo ƙarshen faɗa mafi muni a Gaza tun bayan yaƙin kwanaki 11 da ya yi ɓarna a yankin gaɓar tekun Falasɗinu. Ko da yake an yi ta kai hare-haren jiragen sama da na rokoki a daidai lokacin da ake shirin tsagaita buɗe wutar, inda aka yi ta jin karar harbe-harbe a kudancin Isra'ila kafin yarjejeniyar ta fara aiki da kuma bayan wa'adin fara aikinta.
Da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a yayin ganawarsa da shugabannin kungiyoyin fararen hula a ƙarshen mako, shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya tabbatar musu da cewa za a ɗauki mataki don hana ci gaba da ƙarin farashin kayayyakin masarufi a ƙasar bayan da a farkon watan nan na Agusta. Gwamnatinsa ta yi ƙarin kuɗin man diesel sandiyyar illolin mamayar Rasha a Ukraine. Daga Yamai ga wakilin muryar Amurka Sulemu Mini Barma da rahoton.
Ganar da jami'an fafutuka dalilan ɗaukan matakin ƙarin farashin kuɗin gazuwal ko kuma man diesel da gwamnatinsa ta sanar a farkon watan nan na Agusta shine makasudin wannan taro da shugaban ƙasa ya kira a fadarsa. Domin a cewarsa, haƙƙi ne mahukunta su yi wa 'yan rajin kare haƙƙin jama'a bayani a game da irin wannan mataki mai mahimmanci. Shugaban ƙungiyar Voix des Sans Voix Nasir Seydou na daga cikin waɗanda suka halarci wannan zama da ba a gayyaci 'yan jarida ba.
Shugaban ƙasa ya mana bayani, ƙarin ya kama ma gwamnati a yi shi domin ka a samu ƙarin wutar lantarki. Ka a samu ƙarin wutar gas. Mutane suna shigowa da waje suna kwashe man diesel na mutum da ya hina ko ina arha yau a kusa-kusan nan. Idan ya ƙare, ana iya samun matsala ɓangare na tsaro, tunda kun san ana aiki da shi a ɓangaren tsaro. Idan ya ƙare, ana iya samun matsala na ɓangare na hawa ƙwarai na kayan abinci, tunda in babu shi ba a yi a kawo abinci.
Ƙungiyoyin sun bayyana wa shugaban ƙasa damuwa dangane da abinda ka iya biyo bayan wannan mataki na ƙarin kuɗin man gazuwal, ganin yadda tuni kamfanonin sarrafa madara da masu gidajen buga biredi da motocin jigila suka yi ƙarin kuɗaɗe. Abdu Alhashi Idi jigo ne a gamayyar FSCN.
Matsalan mu kan ƙarin da aka yi ya sa ɗan ƙasa cikin wani hali, ɗauki matakai wanda ka 'yan ƙasa su sha wahala bisa. Shi ne muka tuna masa sun sha ɗaukan matakai kafin sallah, amma 'yan kasuwa da suke ɗaukan matakai da su ba ruwansu ba su bin matakan. Muka ce to wangagamin menene tabbas ɗin gwamnati?
Bayan jin matsayin 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam, atake shugaba Muhammad Bazoum ya ba su amsa game da mataki na gaba.
A gabanmu an ba ministerori umarni musamman na kasuwanci da na sahuri domin su tattauna tare da 'yan kasuwa da ƙungiyoyin fararen hula, saboda a daidaita kayan abinci, a daidaita tahiya da dawowa ta 'yan ƙasa, domin an fara gani 'yan kasuwa sun fara ƙara kuɗin kaya ba tare da hujja ba.
Sai dai shugaban ƙungiyar MPCR Alhaji Nuhu Muhammadu Arzuka na ganin an yi riga malam masallaci wajen ɗaukan wannan mataki.
Decision in ma ba ta yi ba. A soke ta kawai a yi ka ba a yi ta ba, a komo a zamana a ɗiba a gani wace hanya za a ɗauka bi. In kuma ma suka ce sun ƙi sakewa kuɗin da za su hutuwa, kamata a yi wani asusun da za a unwani da suna abin da zai unwani jama'a. Za a sa su ko cikin gidan likita ko kuma cikin gidan lakwal ko wani abin da zai sai ma al'umma unwani, kuma kowa na gani a gaskowa ya shaida.
Sabanin yadda gwamnatin Nijar ke danganta karancin man diesel a ƙasar da mamayar Rasha a Ukraine, masu muhawara a kafafen sada zumunta na cewa rashin shugabanci na gari a kamfanonin da ke kula da harkar mai, wato CNPC da Soraz da Sonidep, ita ce matsalar da ke dabaibaye harkoki, saboda yadda dalilan siyasa ke zama lasisin da wasu jami'an waɗannan kamfanoni ke amfani da shi don azurta kansu a maimakon yi wa ƙasa aiki, kamar yadda har wa yau siyasa ta yi dalilin tara ɗumbin ma'aikatan da ke ɗaukan albashi na ba gaira. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla, a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. To ranar Ashura 10 ga watan Muharram rana ce mai muhimmanci ga dukkan musulman duniya, inda wasu musulmi ke gudanar da azumi a wannan rana domin kwatanci da Annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma ga 'yan shahar kasar Ghana, ɗaruruwansu maza da mata sanye da baƙaƙen kaya sun yi tattaki a wasu titunan birnin Accra, suna bugun kirji suna rera waƙoƙi domin bayyana baƙin cikinsu ta kisan da aka yi wa Imam Husaini, jikan Annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga birnin Accra ga wakilin muryar Amurka Idris Abdallah da rahoton.
Ɗaruruwan 'yan Shi'an Ghana maza da mata sanye da baƙaƙen kaya sun yi tattaki a wasu titunan birnin Accra, suna bugun kirji suna rera waƙoƙi domin bayyana baƙin cikin kisan Imam Hussein, jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda aka yi a Karbala da ke ƙasar Iraki. Mabiyan sun haɗu a headquartersu da ke unguwar Mamobi Accra, suka yi jerin gwano cikin tsari da jagorancin 'yan sanda, suka bi ta babban titin Nima zuwa unguwar Newtown, sannan suka ƙarasa zuwa filin wasan zamani na Wembley da ke unguwar Kutubabi, inda sauran mabiya daga unguwanni daban-daban suka jero aka haɗu a wannan filin wasa. Abdulaziz Haruna Futa ɗaya ne daga cikin waɗanda suka tsara tattakin.
Akwai lawn da ke garin da ya kamata a bi doka, ba mu yamu doki doka, don farko mun ka bi permit, in ka duba polisai na gaba suna duban sari. Akwai ambulance da ke ciki in case wani iji dadi ba, ambulance ya yi doke shi. So abin da ya kamata mu samu mu aje duka mu bi tsari duka, an ka duba gaban duka polisai ke make sure kama suna abin tsari.
A jawabinsa ga mabiya, babban limamin Shi'a na Ghana Sheikh Abubakar Kamaluddin ya yi kira gare su da su yi haƙuri da juna, kada su dinga ƙullatar juna a zuciyarsu.
Ɗan uwanka shi ne wanda zai taka kanka, wanda ke nisa.
Gabanin nan shugaban majma Ahlul Bait na Ghana Sheikh Muhammad Abu Jaja ya gaya muryar Amurka cewa wasu da suke tsatsaga bangarorin jikinsu har jini na zuba gurbatattu ne a cikin Shi'a.
Shi'anci daban ne da abin da wadonsu cikin Shi'awa za su yi. An gazo kowane grup akwai jahile, akwai waɗanda suke wuce gona da iri. Kaman yanka jikin da manyan malumman mu da yi wa tsunami suna hana wannan. Suna gani kamar wannan ba daidai ba ne. Sai sa mu a wurinmu karatun da mu muka yi batun Shi'anci, wannan jahilinci ne ba rabin Shi'anci ba ne.
Wasu mabiya Shi'a da suka halarci wajen sun bayyana yadda suke ji a wannan rana ta Ashura.
Sunana dai Malam Said, an fi kira na da Dr. Said. Yau dai gaskiya muna cikin bakin ciki ne kwarai kwarai. Kafin wannan abu ya faru ma Annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine wanda ya fara kuka ya bakin ciki kafin ma abin ya faru. Saboda shi mu ma muna kwaikwayo da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Sunana Maisha Idris. Gaskiya yau muna bakin ciki na kashe Imam Hussein. Mun fito ne mu gwada ma duniya kamar yau ba ranan farin ciki azumi ba ne, yau ranan bakin ciki ne na rasuwar Imam Hussein.
Bakin ciki muke yi da juyayin jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da iyalansa a Karbala about 1000 and something years ago. Cisa in ka ga mu cikin bakakin kaya, muna tahiya kan siti, muna buga kirjinmu, muna juyayin kashin jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi.
An gudanar da irin wannan tattakin a sauran yankunan kasar Ghana. Idris Abdallah Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
An gaishe ka Idris Abdallah. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi ya haɗa mana daga Najeriya kan hanyoyin taimakawa tattalin arzikin kasar.
A Najeriya, gwamnonin jihohin tarayyar kasar sun shawarci gwamnatin tarayya akan matakan farfado da tattalin arzikin kasar wanda ya raunana ainin domin ya kai ga intaha, ta yadda kididdigar da masana harkar tattalin arziki suka bada yake nuna cewa kuɗaɗen shiga da Najeriya take samu ba su isanta ta biya basussukan da take biya na ka'ida, har sai an ciwo wani bashi a ƙara a kai. Bayanan sun nuna cewa a tsakanin watan Janairu na bana ya zuwa watan Afrilu, Najeriya ta kashe naira miliyan 5,900 wajen sayo kayayyakin da ake bukata daga waje. Alhali abinda take da shi a cikin asusu dala biliyan 15,000,000 ne kawai a cikin asusun nata. Wannan adadi wanda dududu bai wuce biyan hidimar watannin hudu da muka lissafta ba. Kididdiga da aka samu a makon jiya ya nuna karara cewa kudin ajiyar Najeriya na rarar kudin danyen man fetur ya fado kasa warwas daga dala miliyan 36,770 ya zuwa dala 376,655. Wannan shine jefa kasar a halin da take ciki ta fuskar tattalin arziki, ta yadda babu wadatar kuɗin da za a iya tallafawa tattalin arzikin kasar ya samu daidaito kadarin kadahan. A saboda haka, gwamnonin suka baiwa gwamnatin tarayya shawarar ta sallame dukkan ma'aikatan da shekarunsu na haihuwa ya haura 50 a duniya. Kana kuma ta sanya haraji kashi 3% akan duk wanda yake amsar albashi na 30,000 a wata, wadanda kuma nasu ya gaza 30,000 a wata, da su da manoma da kuma 'yan tareda wata 'yan kasuwa su kuma su riƙa biyan naira 100 kowane wata. Sauran matakan da sun hada da yin maja, wato a haɗe hukumomi da kuma kamfanonin gwamnati masu gudanar da aiki kusan iri guda da juna. Kana kuma a rufe duk wasu ire-irensu waɗanda ba sa taɓuka komi bisa yadda ake nufin su kai ga. Shin komi ma'aikata za su ce game da wannan fasali? Na leƙa ƙungiyar Kwadago ta ƙasa, inda na sadu da Comrade Nasir.
Sunana Comrade Nasir Kabir, sakataren tsare-tsare na haɗaɗɗen ƙungiyar Kwadago ta NLC a Najeriya. Wannan abu bai zo mana da mamaki ba, a gwamnonin nan mun sha ga 'yan Najeriya dama ba dan al'umma suke ba. Gwamnatin nan alƙawarin da ta fara ɗauka ma'aikata shine ba za ta rage ko da ma'aikaci kwaya ɗaya ba, amma ai 'yan Najeriya sun ga abin da ke faruwa. To saboda haka a ƙungiyar Kwadago a ko da yaushe a daidai muke da mu kare 'yancin ma'aikata, kuma za mu yi tir da wannan magana ba za mu saurare shi ba. Kamar yadda 'yan Najeriya suka sani, shi shugaban wannan ƙungiya wato Comrade Ayuba Oba kullum maganarsa shine a inganta ayyukan ma'aikata kuma a ba su abin da ya dace. Saboda haka wannan barazanar ba za mu ɗauke shi abin wasa ba, kuma ko muna kiranye ga su gwamnonin nan da in ba su janye wannan kalamai nasu da kuma matsayinsu ba, to za mu saka kafan wando ɗaya da duk gwamnan da yace ma'aikaci ne abokin wasansa, kuma wajibi ne mu kare haƙƙin ma'aikata a Najeriya.
Ko yaya manoma da sauran 'yan kasuwa waɗanda ba aikin gwamnati ba suke kallon wannan al'amari?
Sunana Daida Karfi, tsohon ma'aikaci ba kuma manomi. Wannan bayani gaskiya yana da ban tsoro tashin hankali. Yanzu wurin maka misali a maganar da ake yanzu alhassani, pension ɗina bai kai naira 20,000 ba. Saboda mun aje aiki shekaru da yawa, lokacin alwan kuɗi na da daraja, so abin da ake baka sai a ɗauka wani abu ne, kuma har yanzu ba a yi rigiyon ba, ba a kula da yanayin canjin rayuwa ba, har yanzu abin da ake bamu lokacin nan dai shi ne ake bamu yanzu. Ka ɗauka naira 20,000 ake bani, naira 20,000 ba ta isa a gidana sai ko san da za ni karya da yara da sata ba, ba ta yi magana abincin rana ba, ba ta yi magana abincin dana ba, ba ta yi magana hidimomin yau da kullum, asibiti, kuɗin makarantar yara da sauransu ba. Yanzu kwanan nan ba da dadewa ba, lokacin sallah babban nan shugaban ƙasa Ghana ba musulmi ba ne, amma ya je hacin masallacin Idi ya gaida musulmi, sannan kuma ya announce a wurin cewa shi a matsayin na shugaban ƙasa, saboda tsananin rayuwar da ake ciki ta talaziki ya yi ƙasa, ya rage albashin shi da kashi 30 da na ministocin shi da duk wanda ya ba mukami. Allah sana ba haka ake yi ba, amma mu sai a zo nan kasa ce kullun dai shine karamin karfi shi za a takura. Yanzu akwai mutum daya ma'aikaci ko kuma dan siyasa a nan kasar wanda ke yasa zama da miliyan 34, an kuma san ko su waye, su ne suka rage albashin su, shugaban kasa ne rage albashin shi, ministocin aka rage musu, gwamnoni ne suka rage, kwamishinan ne suka rage musu. Yanzu maganar noma da ake yi, ni kamar ni yanzu ina ji ina gani Allah na zo na wuro mahaifata inda na nake alfari da ita, nan nake da tattalin arziki na, tunda nan gobe ya suke nan nake harkoki na, amma saboda rashin tsaron nan da tsani na baro kauyen nan dole ban iya zama. Gonaki na wanda nake noma a samu dan buhu 300 300 200 400 500 ran wata zakar hadu sai a samu, to yau ba ta yiwa dan abin da ake noma wan sai dai gona ta bakin gari, ita ma kana dukawa ka sara 1 2 3 ka nike zai bar wani zo take ta. To yanzu da wannan din kuma za a ce a samu talaka wani nauyi kuma again.
To komi masu kula da harkokin yau da kullun za su ce game da waɗannan matakai na farfado da tattalin arziki?
Ba kamar yadda su gwamnoni suka tsara ba cewa a duk wanda ya kai shekara 50 a sallame shi daga aiki, a rage albashi, sannan kuma a ƙara haraji, duk ba shi ne zai kawo mana mafita ba. Hanya na farko da za a bi in ana son a gyara a Najeriya shi ne satar da ake yi a gwamnati sai fa an rage ta, domin akwai report da World Bank ta fito da shi cewa duk naira 100 da gwamnati ta samu naira 55 yana shiga aljihun wasu mutane ne ba aljihun gwamnati yake shiga ba sai an bi an toshe wannan hanyar tuku sannan ai maganan gyaran tattalin arziki in ka duba masana'antunmu gabaki daya sun ruguje ga misali Kaduna industrial area masana'antu ne kawai ma'aikata ne kowa yana harkan da yake ya samu abinci amma yanzu ka je ka gani duk masana'antun sun mutu na uku hanyar da za a bi shine sai fa an dauki ilimi da muhimmanci jami'o'inmu suna yajin aiki kusan shekara biyu a cikin shekara biyar ya za a yi tattalin arzikinmu ya bunƙasa misali yanzu zan maka a arewa gabaki ɗayanta Banjin akwai wata masana'anta wanda a ƙarshen shekara tana declaring net profit wato riba bayan ta cire kudin gudanarwa ta fitar da miliyan 100 ba to in fa lalle muna son mu farfado da tattalin arzikin mu ba koran ma'aikata ba to nawa ne ma ake ba ma'aikaci mafi karancin albashi an ce 30,000 buhun shinkafa 30,000 take yanzu yar gida kenan shi ma 30,000 ba wai 30,000 din ne yake samu ba kaza abinda zai tashi da shi bai wuce 25,000 duk shawarwarin da gwamnonin nan suka bayar guda 10 ba su tabi ma ainihin abin ba saboda yanzu senator a wata yana karban kusan 34 a wata albashin shi kadai ba shi miliyan 4 nan ma tai masa yawa a shekara miliyan 30 din nan da za a zuba su a masana'antu ba karamin taimakawa zai yi ba in kai lissafi muna da senators 109 tal a bashi miliyan 4 miliyan 30 ina a dawo da ita asusun gwamnati kaga kusan biliyan 3 kenan a shekara a wata za mu rika samu a zuba su a wasu masana'antu to amma mutanen nan sai ɗiban kuɗi suke kuma a ce za mu ci gaba tattalin arzikin mu zai farfado ka saurari bayanin da ministan kuɗi ta yi satin da ya wuce ta ce kuɗin da gwamnati ta samu bata iya biyan bashi da yake kanta ba na wannan lokacin sai da suka yi cikon kusan biliyan 39 sannan aka iya biyan ma bashi ba kenan sai da aka ci bashi sannan aka biya bashi to dole gaskiya sai mun koma mun yi karatun tanasu ƴan majalisu da na tarayya da su senators lalle mutane a fito a yi magana game da albashin nan da ake biya su ya wuce hankali ba wata ƙasar da za ta ɗauki irin wannan
to a bayan bayanai da suka gabata wata majiya kwakwara a gefen gwamnatin tarayya ta bayyana cewa gwamnatin ba za ta yi kasassabar bin shawarar sallamar ma'aikatanta ba domin tsarin ka'idar aiki ya zayyana shekaru na yi wa ma'aikaci murabus daga aiki wato ritaya kuma yin hakan ba zai inganta al'amura ba majiyar kuma ta bayyana cewa ƙididdiga da kuma tantance ma'aikata da aka kammala ba da jimawa ba ya nuna cewa adadin yawan ma'aikata na zahiri akan 66,460 jimlar albashinsu na shekara shine naira miliyan 924,000 yayin da jimlar albashin sauran ma'aikata na cibiyoyi da kamfanoni da kuma hukumomin gwamnati kudinsu na shekara yake matsayin naira biliyan 2,300,000 da wannan ƙididdigar gwamnatin tarayya ta yi tsimin maƙudan kuɗaɗe domin an kori ilahirin ma'aikatan da aka ba su takardar ɗaukar aiki ta jabu wato ba ta zahiri ba kana kuma an kori dukkan ma'aikatan bogi sanshi malfashi murai amurka daga katsina a nigeria
to a gaida sani malfashi to yanzu kuma sai labaran wasanni na duniya
wasanni a taƙaice
Hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF ta bayyana fushinta tare da mai da martani kan kalaman shugaban kungiyar Napoli ta kasar Italia Aurelio De Laurentiis dangane da gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afirka a wata zantawa da manema labarai a makon jiya De Laurentiis ya kushe ƴan wasan nahiyar Afirka yana mai cewa ba zai kuma sayan ƴan wasan na Afirka ba har sai sun amince da yarjejeniyar cewa ba za su je buga gasar cin kofin nahiyar Afirka ba Kungiyar ta Napoli ta yi rashin ƴan wasanta biyu na wasu ƴan wasanni wato Kalidou Koulibaly dan kasar Senegal da a yanzu ya koma Chelsea da kuma Andre Zambo Aguisa na kasar Kamaru sadda suka tafi domin wakiltar kasashen nasu a gasar ta cin kofin nahiyar Afirka da ta gabata to sai dai a wata sanarwa da ta fitar a yau Litinin hukumar ta CAF ta bayyana kalaman shugaban na Napoli a zaman rashin mutuntawa ga gasar ta nahiyar Afirka wadda ta ce ba zai iya yi ba ga wasu 'yan wasan nahiyoyi kamar na Turai da Asiya da sauransu, waɗanda su ma sukan je domin wakiltar ƙasashensu a wasu wasanni. Aka haka ne hukumar ta CAF ta nemi hukumar ƙwallon ƙafar Turai wato UEFA da ta gaggauta yin bincike tare da ladabtar da De Laurentiis bisa waɗannan kalaman. Tsohon shahararren ɗan wasan ƙungiyar Manchester United ta Ingila Wayne Rooney ya kira ga ƙungiyar da ta gaggauta baiwa Cristiano Ronaldo damar barin ƙungiyar idan har abin da yake buƙata kenan. Kalaman na Rooney na zuwa ne kwana ɗaya bayan da ƙungiyar ta soma sabuwar kakar wasanni da shan kashi sa'ad da Brighton ta bi ta har gidanta na Old Trafford ta doke ta da ci 2-1 a wasan farko ta bude gasar Premier ta bana, dukuwa da shirye-shiryen da ƙungiyar ta ce ta yi a ƙarƙashin sabon kocinta domin kawo sauyi a wannan sabuwar kakar wasanni. Don a cikin watan da ya gabata, Ronaldo ya fito ƙarara ya bayyana buƙatar sa na barin ƙungiyar ta United, inda har aka ta'allaka shi da komawa wasu ƙungiyoyi. Amma kuma sabon kocin ƙungiyar Erik ten Hag ya ce ba zai tafi ba domin yana cikin sabon tsarinsa. To sai dai Rooney ya bayyana ra'ayin cewa ba wai Ronaldo baya son wasa a ƙarƙashin sabon kocin ba ne, sai dai kuma tunda ya buƙaci barin ƙungiyar ta yi ya kasa sukunin taɓuka abin a zo a gani a daidai lokacin da ƙungiyar take ƙoƙarin gina ƙaƙƙarfan tubalin ci gaba a wannan kakar wasanni. Rahotanni daga ƙasar Spain na bayyana cewa ƙungiyar Barcelona na duba yiwuwar sayar da ɗan ƙasar Gabon Pierre-Emerick Aubameyang watanni 7 kacal da komawarsa ƙungiyar daga Arsenal ta Ingila. Tun bayan da Barcelona ta ce fano Robert Lewandowski daga Bayern Munich ta kasar Jamus take ganin cewa ya kamata ta rage wasu 'yan wasanta na gaba domin rage tankiya a bagiren, ciki har da shi Aubameyang, wanda kuma tuni aka so mata'allaka shi da komawa Chelsea ta Ingila. To sai dai kuma wasu rahotanni na bayyana cewa kocin ƙungiyar ta Barcelona Xabi Hernandez baya buƙatar rabuwa da ɗan wasan. Murtala Faruk Sanginna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
Madalla, an gaishe ka Murtala Faruk Sanginna. Masu sauraro, yanzu sai labarai a takaice.
A takaice, Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira da abaiwa masu saka ido na ƙasa da ƙasa damar shiga su dubi tashar nukiliyar Zaporozhye bayan da Ukraine da Russia suka yi musayar zarge-zarge game da barin wutar da aka yi a cibiyar a kwanakin baya. Duk da wani hari da aka kai kan tashar nukiliyar tarar a rauni daga a cewar Guterres a wani taron manema labarai a Japan. Gaba ɗaya dai Guterres ya ce yana da matuƙar damuwa cewa za mu iya yin yaƙi mai tsawo a Ukraine wanda zai iya yin mummunan tasiri a cikin tattalin arzikin duniya. Da alama dai ƴar yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Jihad na Islama a zirin Gaza na ci gaba da aiki ya zuwa safiyar yau Litinin, wanda hakan ke ƙara sanya ƙwarin gwiwar cewa za a samu kawo ƙarshen rikicin baya-bayan nan da ya yi sanadin mutuwar Falastinawa aƙalla 44 ciki har da yara ƙanana 15. Yarjejeniyar wadda ta fara aiki a hukumance da ƙarfe 11:30 na daren Lahadi an cimma ne da nufin kawo ƙarshen faɗa mafi muni a Gaza tun bayan yaƙin kwanaki 11 da ya yi ɓarna a yankin gaɓar tekun Falastinu. Rundunar sojan ƙasar Sin ta sanar a yau Litinin cewa tana ci gaba da atisaye a cikin teku da sararin samaniyar yankin Taiwan a yau Litinin. Rundunar ɓangaren gabashin ƙasar Sin ta bayyana a dandalin sada zumunta na Weibo cewa za ta gudanar da ayyukan yaƙi da jiragen ruwa da kuma kai hare-hare a cikin teku. Sojojin sun gudanar da atisayen sojin ruwa da na sama da ba a taɓa yin irinsa ba a yankunan da ke kusa da Taiwan. Bayan ziyarar da shugaban majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai tsibirin.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni, da injiniyarmu ta yau in ce taku Binta Suleimani Yaro nake muku fatan alheri, mu kwana lafiya, ma assalam.